بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina mana barka da saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine 9 ga watan Aljumadal Ula shekara ta 1447 bayan hijiran Maiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine zo daidai da 31 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya Mawada wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Juma'a na Uthman bin Affan dake bayan tsohon Illan Bank a nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari wadda babban malami Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari ya wallafa muna addu'a Allah ta'ala ya jikansa da rahama ya gafarta masa idan za a tuna muna cikin babin nan ne mai suna babun Fisahawi babin da ke magana akan abin da ya shafi rafkanuwa a cikin sallah da yadda za a gyara wannan rafkanuwa to a darasin da ya wuce a baya wanda shine darasi na 46 ina nufin na 45 kenan yau ne na 46 a wancan darasin da ya gabata na baya mun kwana a shafi na wato 57 shafi na 57 yadda malam yayi mana magana akan abun da ya shafi mantuwa akan ruku'u ko abun da ya shafi sujada ko ɗaya daga cikin sujudin guda biyu to ina so gabanin mu ci gaba zan mana tambihi musamman na da alaka da karshen karatun wancan satin idan za a tuna malamin yayi magana akan abun da ya shafi sujada sadda mutun ya manta bai tuna ba sai da yi nisa kafin sai yake tunawa to karshen magana ne cewa wannan raka'an da aka samu kuskuren manta sujada ba a yi ta ba za a yi wurgi da wannan raka'an sai a kawo wata raka'a a gurbin wannan amma a matsayin gini ba a matsayin a kawo ta ana rama abinda aka samu matsalan ba gina sallan zaka yi ba wai ka kawo wannan abinda ka rasa kobo da kobo ba to dangane da wannan matsalan na leko wani abu da yake da muhimmanci wanda ya kamata kuma ku sani mu yi tarayya da ku akan abinda ya shafi ruku'u da sujjada shin mun taba tambayan kanmu me yasa a sallah a kowace raka'a ake bukatan kai ruku'u sau daya ita ko sujjada ya kasance sau biyu ake yin ta akwai wanda ya taba wannan tunanin me yasa ake ruku'u daya sujjada kuma sau biyu ne kowace raka'a sai an mata sujjada guda biyu kai a yi na farko a dago a dan yi zama tsakanin su a sake komawa a sake dagowa to game da wannan al'amari mai muhimmanci abinda yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta a yi sujada guda biyu a kowace raka'a a maimakon sujada guda ɗaya irin yadda ruku'u take kai ba ma ruku'u ba duka sauran abubuwa ai duka sau ɗaya ake yi amma sujada sai aka ce kowace raka'a sai ka yi mata sau biyu abu na farko da yake da muhimmanci a sani hikima ne na Allah subhanahu wataala da ya sanya ita wannan sujada ɗin ta zama ita ce ƙashin bayan sallah ɗin tafi kusan komai muhimmanci domin lokacin da mutum yake sallah yana risinawa ne a gaba ga Allah domin munajati kake yi kana ganawa da Ubangiji subhanahu wataala ne kada ku manta akwai hadisi da ya inganta Maiki sallallahu alaihi wasallam yace aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun mafi kusancin lokacin da bawa yake zama dab da Ubangijinsa mahaliccinsa shine a lokacin da yake sujada ya kai goshinsa ƙasa har annabi ya ba mu umarni cewa fa akthiru du'a mu yawaita addu'a fa kaminun an yustajaba lakum, lalle kuna dab kun cancanta kun dace a amsa muku addu'an da za ku yi a cikin sujjada. Hikiman haka shine a goshi da muke kallon sa ba shine ake sashi a kasa a lokacin sujjada ba, shine mafi darajar gaba a jikin dan adam. Duk jikin dan adam babu gaba mai daraja sama da abin da ya shafi kansa, domin ai ba taba rayuwa babu kai ba. Kun ga wata magana wanda kawai shi gangan jiki ne yake rayuwa babu kai. Don haka wannan goshin wanda shine fuska da shine aidatin mutane ake gane wannan shine wane wannan shine wane, ba da gangan jiki ba, da fuskan shine farko. To don haka kasancewar fuska ita ce mafi tsadan gaba a jikin mutum. Kasancewa akwai hankali, duk wani abu masu mahimmanci suna jikin wannan kan ne. Akwai hankali a cikin kwakwalwa, wadda kwakwalwan nan yana cikin kai ne. Akwai ido da shi kake gani, kake bambance wannan fari ne, wannan baki ne, wannan yellow ne, wannan kaza ne. Akwai kunne da shi kake jin duk zantukan da ake, har ma ka gane me aka faɗa har ka iya bada amsa. Akwai baki da shi kake magana har a fahimci me kake nufi a gane manufanka. Akwai hanci duka a fuska din, ta yadda da shi ne kake shakan abu ka ji warinsa ko abin da ya shafi kamshinsa da dai makamantansu. To kun ga kenan kai na da wani daraja na musamman a jikin dan adam. To da haka sai Allah ya ce wannan abun naka mafi darajan, lokacin da ka zo sallah ka sa shi a ƙasa. Kuma lokacin da ka sa shi a ƙasa shi mafi daraja din, ma'ana ina nufin kai goshi kenan, zaka sa shi ne a mafi kaskancin wuri. Ina ne mafi kaskancin wuri? Shine ƙasa. A ce mutum ya fado ƙasa, kaga kenan, ma'ana ya kura faduwa kenan, ya kaskanta. Yau a ce mutum ya ɗebi ƙasa ya watsa maka, kaga ƙarshen an wulakanta ka kenan. To da haka mafi tsadan gaban da yake jikinka, ana so ka sa shi a mafi kaskancin wuri a duniya, shine ƙasa. To lokacin da kai haka kenan, ka yadda ka bada wato duk wani amannan ka, kai bada total submission wa Allah subhanahu wataala, ka sallaba komai cewa ka yadda kai bawa ne ubangijinka shine mahaliccinka. A lokacin da shi kuma Allah yake saman sammai, yana saman sama ta bakwai akan arshin sa, da daita shi na can kololuwa, babu abin da yake sama da shi. Kai kuma kana nan mafi tsadan gaban ka, ka sashi a mafi karancin wuri, shine ƙasa. To wannan ka tabbatar da cewa lalle Allah, ka tabbatar wa Allah da cewa kai din nan ka harsuna gare shi, kai kowa bane. To wannan yasa aka ce lalle kowace raka a rakayin sujjada guda biyu, saboda kowane bawa ya ji a ransa fa shi din nan ba wani abu bane. Abu na farko kenan. Abu na biyu, abun da yasa ya zama kowace raka ake samun sujjada guda biyu a maimakon daya, wannan wani karatu ne da kullun ake so ka sa a ranka lokacin da kai sujjadan farko. Ana fahimta? Wato kamar kana cewa ya Allah daga ƙasa nake, a ina ake sujudan? Ba ƙasa ba. Dan adam daga me aka yi shi? Daga ƙasa. Ma'ana lokacin da ka sujuda ƙasa, goshin ka ƙasa, kana tabbatar da cewa lalle mafarin ka ƙasa ne. A lokacin da ka dago shine kamar zuwan ka duniya kenan. An fahimta? Ka gama rayuwar da zaka yi a duniya, sannan ka koma ka saki kai goshin ka ƙasa. Ma'ana duk rayuwar da ka gama, ai ƙarshe ƙasan da za a mai da kai abun ne ka. To sai ka sake dawowa karo na biyu. Sannan kuma bayan ka dawo karo na biyu, kai addu'ar da ake yi, sannan sai ka sake dagowa, wannan yake nuna da akuran da a tashi alkiyama. Ko ba haka ba? To kun ga wannan wani karatu ne da yake nuna mana yadda rayuwar mu take. Min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Idan kai sujudan farko kana nuna cewa daga ƙasa aka yi ka, idan ka dago shine kamar zuwan ka duniya, komawanka kana nuna cewa kamar lalle fa karewan zaman ka duniya ya zo, gashi ka dawo cikin ƙasar da aka yi ka daga ita. Sannan kuma watan watana za a tayar da kai, irin yadda ka dago daga sujuda na biyu nan, haka watana za a tayar da kai, dan a maka hisabi, a auna ayyukanka, a ga ina ka cancanta wuta ko aljanna. Saboda haka lalle wannan karatu ne da ya kamata duk lokacin da mutum yake sallah ya kawo haka sujudanka na farko, kaman a lokacin kana tabbatar da cewa daga ƙasa kake, in ka dago kuma rayuwar da zaka yi kenan. Kari akan wannan, idan ka duba wato wannan yake nuna mana ita kanta rayuwar ba wani rayuwa ce mai tsayi ba, ta yadda duka kaman abin da yake tsakanin sujudan farko da sujudan na biyu ne, haka ne sosai kuwa. bai wuce wannan zaman tsakanin sujudan farko da sujuda na biyu ba, duka rayuwar haka take. To don haka kana dauki rayuwa a matsayin tace farko karshe, mu dauka cewa lallai akwai wata sabuwar rayuwa wadda kuma tace matabbaciya wadda ba ta karewa, wal akhiratu khairun wa abqa, tace matabbaciya wadda babu karshe. In kana cikin ni'ima to haka a cikin ni'iman da ka wanzu haka, idan kana cikin azaba in ba Allah ya nufin a cece ka ba, haka mutun zai wanzu a cikin azaban Allah ya tsare mu. Don haka dai wannan shine takaitaccen bayani akan wato wannan abu mai muhimmanci da Allah ya sanya na hikima, yadda yasa ake yin sujuda guda biyu a cikin kowace raka a maimakon a rika yin guda daya. To zamu ci gaba da karatu shafi na 57. Malam yace ma hukumus sahwi fi salatil qada, menene hukuncin sujudar rabkanuwa wato a cikin sallan da biyan bashi ake yi, lokacin ta ya riga ya wuce, yanzu ne ka zo kake bayan lokacin ya riga ya fita. To kuna cikin wannan sallan kuma sai ka samu rabkanuwa, kai wani ragi ko ƙari ko wani shakku ya kama ka a cikin sallan, to shin shi ma irin sauran saloli ne za ka yi wannan sujudan da ake kabulin ko ba adin, ko kuma a tunda shi biyan bashi kake kawai kasha? Ga amsa, yace wasahu fi salatil qada'i kasahu fi salatil ada, babu bambanci. Samuwar rabkanuwa a cikin sallan da kake biyan bashin ta daidai yake da faruwar rabkanuwa a cikin sallan da daman lokacin ta ne kake yin ta a lokacin. Don haka yadda muka yi duk wannan karatun a baya, in kaza ya faru kabuli za a yi, in kaza ya faru ba'da za a yi, to hatta a cikin sallan da bashi kake biya haka abun yake, babu sauyi, babu bambanci. An fahimci wannan? To saboda haka babu wani tsakanin abun da ya shafi biyan bashin sallah da kuma abun da ya shafi wato a lokacin kake sallah din. Bambancin guda ɗaya ne kawai, ana fahimta? Bambancin ɗaya ne shine ita wancan salatul ada kana yin ta ne abun da ya shafi lokacin ta, ita kuma wannan kayatin kana yin ta ne lokacin ta ya riga ya fita. Don haka kawai a wajen lokaci ne suka samu bambanci, amma dai sallan dai ita ce sallan, in azhar ne ko la'asar ne, yadda take a lokacin da ka yi ta a lokacin da lokacin ta kenan kafin ya fita, ai sunan ta azhar. Dan ta fita yanzu biyan bashi kake yi, ba za a canza mata suna ba, har yanzu suna nan a matsayin azhar kuma farilla. Don haka kawai lokacin ne bambanta, wannan ka yi ta a lokacin ta na asali kafin lokacin ya kubce maka, wannan kuma kana yi ne a matsayin biyan bashi bayan lokacin ta ya riga ya wuce. Don haka babu wani bambanci tsakanin abun da zai iya faruwa a cikin su duka biyu na samuwan wani rabkanuwa ko kuskure, irin yadda aka ce za ka yi sujuda na kabul ko ba da a wancan wadda ka yi ta a lokacin ta, haka idan irin haka ya faru a lokacin da kake biyan bashin ta, lallai ita ma za ka yi sujudan kabul din ko ba dai, babu wani bambanci. Ina fata an gane. Abu na gaba malam yace ma hukumus sahwi fin nafila, menene hukuncin wato sujudan rabkanuwa a sallan nafila? Idan mutum ya samu wato rabkanuwa ko wani kuskure alhali sallan nafila yake ba sallan farilla ba, to shin irin abin da aka ce zai yi na kabli ko ba da inda sallan farilla ne, to haka in ba nafila ne haka za ta faru ko kuma a akwai bambanci? Ga amsa yace wasawu fil nafilati kasawu fil farida, lallai tuntube ko rabkanuwa ko mantuwa na ragi ko ƙari ko samuwan shakku a cikin sallan mutum, kuma wannan sallan ta kasance sallan nafila ce, kasawu fil farida, babu bambanci kamar irin sallan farilla, ba bambanci. Yadda idan ka samu wani kuskure ka manta abu ko ka ƙara abu za a ce maka za ka yi kabli ko ba'di, to haka idan a sallan nafila ne ka yi wannan mantuwan, ka yi wani ragi ko ka ƙara wani abu za a ce da ka yi wannan kabulin ko ba'din, tunda duka sunansu mai sallah, kowanne sunansa sallah. Allah ya kawo wannan, Allah ya farlanta maka a matsayin dole, wannan kuma kana yi ne tatawwu'i na neman lada a gun Allah wadda ba dole bane ba. To malam yace illa fi sitti masaila, amma dai ita sallan nafila tana da dan bambanci da sallan farilla ne a cikin abubuwa guda biyar, guda shida, ma'azaratan abubuwa guda shida. Abu na farko yace al-Fatiha, abun da ya shafi karatun Fatiha akwai bambanci tsakanin sallan farilla da sallan nafila. Idan ka manta baka yi karatun Fatiha ba, dai zo yi mana bayani dalla dalla. Yanzu mu tafi da lissafi kawai, mun samu daya a karatun Fatiha akwai bambanci tsakanin nafila da farilla. Sai kuma na biyu ce wa sura, haka nan a wajen karatun sura shi ma akwai bambanci, in a karatun sallan farilla ne ka manta sura, to lalle akwai hukunci akan ka, in kuma anabila ne hukuncin yakan sha bamban. Wasirri da kuma abun da ya shafi boyewa, in a sallan farilla ne inda ya kamata a boye ka bayyana zaka yi ba'di, amma anabila ne za mu ji hukuncin sun bambanta. Wal jahari haka wajen bayyanawa, in a sallan farilla ne wato bayyanawa ya kamata ai sai ka boye zaka yi kabli domin kai rage, amma in a sallan nafila ne za mu ji ya hukuncin yake. Muna tafi da lissafi mun samu nawa kenan, hudu ko wa ziyadati raka'atin. Haka idan mutun ya kara raka'a daya dori akan wanda ya niyan yi, kusan su sallan farilla ai a iyakance suke. An sani asuba ya raka'a biyu ce, azhar hudu, la'asar hudu, magriba uku, isha kuma hudu. Amma shi sallan nafila yana dangantuwa ne gurgurdan abun da kai kai niyya a ranka, amma dai ana so ya zama bibbiyu bibbiyu bibbiyu. To da haka sai kai niyan za ka yi raka'a hudu, daga tashi kuma a yabakon kai raka'a hudun saboda mantuwa sai ka kara ya zama raka'a biyar, to ya za ka yi? In a sallan farilla ne lalle matsala ta faru ta yadda sai sujada ya gyara maka shi wannan karin da kai, amma anafila ne za mu ji me zai faru. Wani siyani badil arkani in tala, haka idan mutun ya bar wani daga cikin rukunai, kamar mutun ya manta bai yi fata ba kwata kwata, ko bai yi ruku'u ba, ko bai yi sujada ba, kuma sai can daga baya bayan lokaci ya yi tsawo sai yake tuna, ah nafila da nayi dazun nafa, ashe ban yi ruku'u ba, ashe na manta da sujada guda ɗaya nayi ban yi ɗayan ba, to wannan shi ma idan lokacin ya yi tsawo hukuncin daban ne. Sabanin sallan farilla shi idan haka ya faru, ko da lokacin yayi tsayi kana da daman da zaka zo ka yi wannan gyaran ka ƙara raka'a ɗaya sannan ka bita da sujada na ba'di. To wannan shine abinda malam ya lissafa kamar yadda muka ji, abubuwa ne guda nawa? Guda shida. To shine ya tambaye mu, ya tambayi mai littafin, yace hal tadhkur li bayana tilkal masail tafsilan, shin zai yi ka mun bayani dalla dalla game da waɗannan mas'alolin a fayyace? In ji bayanin ya kake nufi da maganan Fatiha, me ma'anan idan mutum ya manta sura a sallan nafila, ko boyewa a maimakon bayyanawa, ko bayyana a maimakon boyewa, ko ƙara raka'a ɗaya, ko manta wani daga cikin rukunai, akwai ƙarin bayani da dan samu daga gunka ya kai malam mai littafi? Shine yace na'am, ga ƙarin bayani. To sai mu tafi tare, yace faman nasiyal fatihata fin nafila, abinda nake nufi da maganan Fatiha da na kawo shi a lamban farko, ma'anan wannan shine duk wanda ya manta da karatu, ya manta da karatun Fatiha a sallan nafila, wa tadhakkara ba'da ruku'i, bai tashi tuna ba sai bayan da yayi ruku'u, kun ga ma'ana kenan, har an wuce matakin karatun sura har an je ruku'u, to sai mutum yake tuna, ah ashe fa ban karanta Fatiha ba a wannan sallan da nake yi. To shine yace idan nafila ne tamada wa sajada qabla salam, wannan kawai mutum ya ci gaba abinsa sai yayi sujudan qabli saboda yayi rage, mana ya bar Fatiha bai karanta ta ba, a yabakon a ce sai ya dawo, a shi kawai ya ci gaba da sallan sa, Allah so a ƙarshen sallan sai yayi qabli sujuda guda biyu gabanin yayi sallama. Muna tare? To wannan shine hukuncin wanda ya manta karatun Fatiha a sallan nafila. Yace bi khilafil fariḍa, sabanin sallan farilla, domin ita sallan farilla fa innahu yulqi tilka ar-raka'a, abunda mutun zai idan haka ta faru da shi kamanta ba karanta fata ba koda kai ruku'u, to kawai abunda da ka sa ranka zaka yi watsi da wannan raka'an ne, mana da ka cire ta alissafin adadin raka'o'in ka na sallah, da ka dole da ka kawo wata ƙari sai ya zama an samu yawan raka'o'i akan yadda ya kamata kai sallah, domin ka zara wannan shi yanzu ba cikin lissafin ka in farilla ne. Wa yazidu ukhra, da haka mutum sai ya karo raka'a guda daya, wa yatamada, ya ci gaba da sallan sa, shi ma nan din da ko da a sallan farilla ne mutum ba zai dawo ba kamar yadda muka wuce a baya, amma ya sa wa ransa lallai fa zai yi wato kawo wata raka'an gurbin wannan. Wa yakunu sujuduhu kama zakarna fi tarikis sujud, da haka sai ya kasance mutum wato yayi sujada ne irin yadda muka ambata a baya na wanda ya manta bai sujada ba, ma'ana zai sujada na ba'di bayan ya ci ko ma'ana bayan ya kawo wata raka'a din a madadin wancan da ya manta bai Fatiha ba alai halin an fahimta yana nuna cewa a sallar nafila koda Fatiha ce ka manta baka yi ba in har ka tafi ka wuce ruku ka tafi har ka tafi ga maganar ruku'u to nan babu dawowa kawai sai kai kabli shikenan ta wadatar da kai amma in farilla ce wannan sai ka zara wannan raka'an sai ka kawo wata a madadin ta to shine yadda mutum zai kokuta ya zama sallarsa ta zama labi lafiya to ta wannan fuskan kenan mun ji abu daya Na biyu yace ma hukuman nasiya surata awil jahr awil sirr fi nafilati wa tadhakkara ba'da ruku to anan sai hada mana karatun har guda uku domin ba ku manta ba abubuwa ne guda shida yanzu mun dauki guda daya Fatiha mun gama da shi to sai maganan karatun sura to sai hada mana hadda bayyanawa inda ya kamata a boye ko boyewa inda ya kamata a bayyana kun ga an samu nawa an samu uku abu daya mutun na sallar nafila sai zama ya a wajen karatun sura ya manta bai karanta sura ba kawai iya Fatiha yayi sai ruku ko ya manta inda ya kamata ya bayyana sai ya boye bai tuna ba sai da ya ruku'u ko ya manta inda ya kamata ya boye sai ya bayyana to duka wannan in asalan nafila ne yaya hukuncin sa kuma duk sun faru ne bayan sai da ya ruku'u yace amsa wa man nasiya surata duk wanda ya manta da karatun sura awil jahara ko ya manta da cewa bayyanawa ya kamata yi alhali sai ya boye awil sirra ko ya manta da cewa ya kamata a ce ya boye ne sai ya bayyana fin nafila duka wannan kuskuren ya faru a sallar nafila wata zakara ba'da ruku'u bai tashi tuna ba sai bayan da ya ruku'u to in a sallar nafila ne ya raja'a mutum a madaratan tamada ko na tsallaka na yi wani gunne tamada mutum zai ci gaba da sallansa babu rubas wala sujuda alaihi kuma babu ba sai ya wata sujada ma na wakabli ko ba adi bi khilafil farida sabanin ita sallan farilla to abun tambaya nan idan sallan farilla ne haka ta faru kaman ta ba karanta sura ba kwata-kwata iya Fatiha kai kuma ya kamata ka karanta sura a wannan raka'an bayan kai Fatiha kafin kai suran kawai kaman ta yi ka tafi ruku'u abin ka sai da kai ruku'un kake tunawa to a lokacin aka ce mutum ba zai dawo ba tabbas saboda ruku'u farilla ce karatun sura kuma me sunna ce don haka ba a barin farilla dawo zuwa ga sunna iyaka dai kawai ka sa a ranka zaka yi sujudan qabli na ragin abun na ragin sunna ka rage sunna karatun sura a sallah sunna ce don haka da ka yi qabli dan gyaran wannan ragin naka haka idan ya kamata a ce bayyanawa zaka yi sai ka sirranta ko sirrantawa ya kamata ka yi sai ka bayyana baka tuna haka ba sai bayan da kai ruku'u to shi ma wannan ba a dawowa domin shi kansa bayyanawa da sirrantawa duka a matsayin sunna suke a sallah don haka ba za ka bar wannan farilla na ruku'un ka yi rubas dan ka dawo ka yi wannan sunna na bayyanawa ko koyewa din ba kawai ka ci gaba da sallanka tana daga baya kafin ka idan da sallah din sai ka yi sujudan mai qabli saboda gyaran wannan kuskuren to shine in an fahimci wannan a sallan farilla haka yake faruwa yace amma in a nafila ne shikenan ka sha ba maganan ma a buƙaci wai sai lalle ka yi wani sujuda na qabli ko ba di in dai ka manta ba karanta sura ba kuma baka tuna ba sai da kai ruku'u ci gaba da sallanka kuma babu wani sujuda da za ta biyo baya to sai abu na biyar shine wato mutumin da ya ƙara raka'a ɗaya akan abun da ya niya na sallan nafila misali ka zo ne zaka yi raka'a biyu gabanin a ta da sallan azhar bayan ka Allah ka shiga masallaci an kira sallah sai kace bari na yi nafila kaga a ranka ka san adadin raka'an da kake so kai raka'a nawa ne biyu to bayan ka yi raka'a biyun sai ka samu wahami da rabkanwa sai kuma ka sake miƙewa bayan ka yi raka'a biyun sai ka miƙe kai a zatanka wannan abin da zaka yi raka'a shine raka'an ka na biyu alali kuma yanzu na uku zaka yi to da haka idan haka ta faru da kai yace ga amsa wa man qama ila salisatin fi nafila duk wanda ya miƙe zuwa ga raka'a na uku alhali sallan nafila yake yi fa in tadhakkara qabla aqdir ruku'i idan har ya tuna gabanin yayi ruku'u a wannan sallan nasa lokacin da ka miƙe kake kawo raka'a na uku to kana cikin fata misali sai ka tuna ko kana cikin karanta sura sai ka tuna in dai kafin kai ruku'u ne to ga yadda zaka yi raja'a yace sai ka dawo ka zauna abinka wasada da bada salam sai ka yi wato tahiyya ka yi sallama sannan sai ka yi mai sujudan ba'di saboda me ka yi ƙari a sallah ta ina ƙarin ya fito wannan miƙe wanda ka yi har ka fara karatun fatiha watakila har ka karanta sura ma in har ba ka yi ruku'u ba kawai sai ka dawo ka zauna ka yi tahiyya ka yi sallama ka tun da mar raka'a biyu kai niyan yi to kuma ga shar ka abin ya cika kai a zatanka bai cika ba sai ka gane cewa ashe raka'a biyun ne kai sai ka dawo kai zaman tahiyya sai kai bade ana fahimtan wannan wa ina qada thalithata amma idan har ya kasance baka tuna ba har sai da kai ruku'u a wannan raka'a na ukun da ka tashi kake yi tamada to nan ba za a ce kai ribas ba tunda har ka kai matsayin yin ruku'u ka ci gaba da sallan ba matsala amma wazadar rabi'ata ka sani cewa zaka ƙara raka'a daya tunda yanzu wannan na uku kake yi ko to in ka gama ta kuma sai ka sake kawo wata ƙari domin a ka'idar nafila ba a so a rika yin sa a matsayin witri sai da daddare ne misali don haka tunda yanzu ka yi raka'a biyu da ka tashi bisa mantuwa sai kana kawo raka'a na uku in har kai ruku'u ka ci gaba amma dalilin ka sai zaka ƙara wata raka'a dan zama raka'a huɗu kenan kai wa sajada qabla salami sannan mutun zai sujada kafin sallama me yasa zai sujada kafin sallama ko a ganin ku me yasa zai sujada qabli tare da cewa asali biyu yayi niyan yi amma bisa mantuwa da ya miƙe tunda har yayi ruku'u aka ce ba zai dawo ba ya ci gaba amma zai ƙara raka'a da idan zama raka'a hudu to me yasa zai qabli kuma ba shakku bane ba niya ba ne na? Ban ji ba? Jamil jiddan barakallahu fi rashin zaman tahiyya ai lokacin da mutum ya yi raka'a biyu dole ana so ya zauna ya yi zaman tahiyya to shi a yi makon yi zaman tahiyyan kawai sai ya miƙe dole dai mun faɗa ƙarar ba amma dai ya tashi don ya kawo kun ga idan mutum yana tunanin raka'a ɗaya ya yi zai kawo na biyu zai zama kuma ya yi wani zaman tahiyya ne? Da haka yanzu shi a tunaninsa raka'a ɗaya zai kawo na biyu ne alhali biyun ya yi yanzu abin da ya tashi na uku yake yi kun ga kenan tabbas bai zama tahiyya ba saboda shi a yayin da ya ɗauka raka'a ɗaya yanzu zai kawo na biyu kun ga ba zai zama tahiyya ba to wannan rashin zaman tahiyyan da bai raba tsakanin wancan raka'a biyun da wannan biyu da yi daga baya ba to shine yasa zai sujudan qabli saboda gyaran wannan sujud a wannan tahiyya da bai yi din ba an fahimta bi khilafil farida sabanin sallan farilla fa innahu yarji'u mata ma zakara a lokacin kan mutun zai dawo idan sallan farilla yake duk lokacin da ya tuna cewa yanzu fa yana yin wani abu ne ƙari a sallan sa sallan asuba ne kai raka'a biyu kai azatan ka raka'a ɗaya kai aimakon ka zauna kai zaman ta yayi ka sake miƙewa abun ka za ka kawo wai ɗayan alhali na uku ka tafi to a wannan lokacin kana tunawa ko aka tuna maka dole ka yi ribas ka dawo shi kan ba ma ko da ka wuce ruku'u ba shi kan dole kana tunawa ka dawo ka yi zaman tahiyya domin babu sallan asuba da za a ce za a mata raka'a uku yadda Allah ya tsara biyu nan ka batta a biyu ba zai a ce ka yi uku ko kuma a ce ka kara da guda ɗaya su zama hudu ba nafila su ne wadda ake musu ka dawo ita nafila ba ta da geji ai yace a wai zurba da salam bayan mutum ya dawo yin asallan farilla ne ko da ka wuce ruku'u zaka dawo ka zauna kai zaman tahiyyanka sannan sai kai sujuda bayan sallama saboda me kai ƙari wannan tashin da kai din har karatun fatihan da kai har karatun suran har ruku'un da kai har dagowar misali in har duk lokacin ma baka tuna ba to a duk lokacin da ka tuna kawai zaman ya kama ka sai ka zauna kai tahiyyanka sannan sai kai sujuda bayan sallama ba duk kenan don Allah an fahimci wannan don haka idan kuma sallan nafila ne shi wannan an baka dama in ya zama kafin ruku'u ka tuna ko aka tuna maka kai maza sai ka yanke kawai ka dawo ka zauna kai zaman tahiyya kai wato sujada na me na ba'di bayan kai sallama kenan idan kuma ya kasance baka tuna ba kuma ko ba a tuna maka ba sai bayan da ka wuce matakin ruku'u a wannan raka'an da kake ƙarin sai ka tuna cewa fa wannan ashe ta uku ba kake yi ko aka tuna maka to wannan ka bara ka ce ka dawo tunda har ka je ruku'u kai nisa a wannan wanda kake ƙarawa ka ci gaba Allah so sai ka ƙara wata ɗaya sai su zama hudu kenan wannan sallan da kake da nafila ina fata an fahimta abu na gaba yace ma hukuman nasiya rukunan minan nafilati to an zo kan mataki na karshe shine idan mutum ya manta wani rukuni daga cikin rukunnai a sallan nafila kan ruku'i har ma ya ba misali yace kamar mutum ya manta da yin ruku'u ka manta baka yi ruku'u ba a sallan nafila kuma baka tuna ba sai can da kai nisa to ya hukuncinka yace wa man nasiya rukunan minan nafila duk wanda ya manta wani rukuni daga cikin sallan sa na nafila kan ruku'i aw sujudi kaman ya manta bai ruku'u ba ko bai sujjada ba walam yatadhakkar hatta sallama ko mutum bai tashi tuna cewa ya manta da ruku'un nan ko sujjadan nan ba har sai da ya sallama bayan ya sallama ne yake tuna a ashe ban yi ruku'u ba ko kuma ashe sujada guda ɗaya nayi kuma ban yi su duka ko ban yi su duka biyun ba wa qala to kuma sai kasance lokacin yayi tsawo hatta bayan sallaman ba wai take da yin sallaman ne ka tuna ba har ka shiga wasu harkokin ka futa a masallacin ma misali in a masallaci kai na bilan ko a gida ne ka shiga wasu harkokin ka sai daga baya ga kina sallar dazun nan fa ashe kaza ne ya faru bayan lokaci yayi tsawo ya ja yace fala i'adatu alaihi to wannan ba bukatar mu a ce sai ka dawo ka saki domin nafila ce daman kai ka sa kanka to tunda ka samu wannan kuskuren kai dai kawai dai ka rasa ladan ne misali ko in ce lada cikakke domin Allah zai baka ladan ne a tunda wato rafkanuwa kai kuskure ne ba da gangan ba don haka ba bukatar a ce sai ka dawo ka saki wannan nafilan saboda ai ka manta baka yi ruku a cikin ta ko sujjada ba bi khilafil farida sabani ita sallan farilla fa innahu yu'iduha abadan domin idan sallan farilla ce wannan kan ko shakka babu ko bayan shekara 10 ne ka tuna da haka sai ka sake sallan in lokaci yayi tsayi an fahimta in har lokaci yayi tsayi to sake sallan ake in kuma lokacin bai tsayi ba ka tuna da wuri bayan sallaman ka fa me zai faru shikenan sai ka kawo raka'a daya sai ka jona da wancan sai ka sujudan ba shikenan magana ya kare amma idan aka samu tazara har aka samu ka shiga cikin hidimanka ko har aka wuni ko aka kwana ko aka shekara ma sai kake tunawa ko aka tuna maka to a lokacin kan sallah ne ta tashi aiki gaba ɗaya sai ka zo ka sake ta sai kuma kai wato sujudan ba'di saboda gyaran wannan farillan tunda Allah ya dora maka ita kamar ta bocewa ka kawai ba amma wannan nafila kai ka dora wa kanka sai aka samu wannan kuskuren kuma to kuma lokaci yayi tsawo baka tuna ba sai daga baya to wannan shikenan an yafe maka ba za a ce wai dole ka dawo ka sake nafilan ba sai dai in kana so in kana so zaka iya yi amma an farilla ne kan shi dolan ka ne ka dawo ka sake in dai kana son kukuta a lahira sallan ka da zama cikakkiya ya zama ba abi ka bashi ko jibi a cikin sallolin ka ba don Allah ana fahimta to wannan shine bayani dangane da abin da ya shafi bambance bambance da suke tsakanin sallan farilla da kuma sallan nafila mu dunkula karatun abu guda abubuwan da malam ya kawo guda shida wasu daga cikin malaman malikiya din kansu sun saba masa wasu suna kawowa a matsayin cewa guda biyar ne kawai guda biyar suna su bai kai shida ba don haka ba su kawo maganan fatiha a cikin abubuwan da aka samu bambanci tsakanin sallan farilla da sallan nafila domin suka ce ita fatiha kan ai dole ce annabi ya sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata liman lam yaqra fiha bi ummil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta suratul fatiha ba to don haka da annabi ya ce la salata wannan nakiratun fi siyaqin nafi a kaidan suka ce ta ummu tunda yace la salata ya kore sannan kuma ya kawo sallan ba ta da ma'arifa babu alif da lam to wannan ya kunshi dukkanin sallah duk wata sallah in dai sunanta sallah ba karanta fatiha a cikin ta ba ba sallah bace mutum bai samu ladan sallah ba kuma ba za a ce yayi sallah ba wannan yasa hatta sallan gawa sallan janaza ana karanta fatiha dole a cikin ta duk wani sallah da ka sani sallar roƙon ruwa sallan kisfiyar rana ko wata zazzabin wata ko rana duka ana karanta fatiha don haka suka ce fatiha shi kam ba zai taba zama wai shine yana cikin bambancin bane da suke tsakanin sallan nafila da sallan farilla ba lalle ko a wace irin sallah ne mutum ya manta bai fatiha ba dole sai ya dawo ya gyara ko kuma dai ya sake wata a madadinta inda yana sallah da an fahimta don haka kuma gaskiyar magana sun fi malam din gaskiya bai kamata su zama shida ba in aka cire fatiha kaga ya zama biyar din kenan da su sauran malamai suka kakkawo saboda karfin fatiha a duk sauran rukunnan sallah ba wanda annabi ya waro yace in baka yi baka da sallah kai tsaye in ba fatiha ba don haka sawawun a nafila ne ko a farilla in dai fatiha ne ka manta baka yi ba to lallai wajibi sai ka dawo ka sake wannan raka'an in baka yi nisa ba in kuma lokacin ya ja in kana so ka samu ladan sai ka zo ka sake wannan sallan nafilan in kuma baka so to shikenan kawai da ladan ne baka samu ba an fahimta to wannan shine to abu na biyu kuma shine a shi kansa maganan ana ji shi kansa maganan a ce akwai bambanci tsakanin sallan farilla da sallan nafila wajen maganan sujada din to shi ma fa ba magana ne wanda yake musallamun ba ba a sallama gaba ɗaya ba domin lallai kamar yadda Ibn Qudama al-Maqdisi ya kawo a cikin littafinsa al-Mughni ala Zadil Mustaqni yace wa hukumun nafilat hukumul farida yace malamai mafi yawa a wajen su nafila dai take da abin da ya shafi sallan farilla fi sujudu sahwi a wajen maganar sujudar rafkanuwa ba bambanci a komai fi qauli ammati ahli al-ilm yace azancan gaba ɗayan malamai ko a ce majority malamai yace la yu'lamu mukhalifan yace babu wani wanda aka san shi ya saba ma wannan kaida yace akwai wani tsakanin sallan nafila da sallan farilla har ma ajero wasu abubuwa yace ibnu sirin ne kawai wanda wato aka san cewa ya saba ma wannan kaidan domin shi ibnu sirin na cewa la yushra'u fi nafilati ba a shar'anta yin sujudan qabl ko ba'da a nafila ba don haka duk abin da ya same ka a shi sallan nafila shi kan ma cewa ya babu sujuda ko kadan ba abin da zaka yi in dai nafila ne duk rigingimin da kai na kwamata la da mantuwa a nafila wannan ba wani sujuda da kai ko qabl ko ba'di shi bai ma ware komai ba komai ya faru ma shikenan kawai ana fahimta yace amma wa hadha yukhalifu umum qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace duka wannan magana nasa gaskiya akwai kwankwashi ma'ana akwai gyara akan ta saboda ta saba da wato gamewan zancen annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fada yace idan sai ahadukum idan dayan ku yayi mantuwa fazada aw naqasa sai ya kai wani abu da kari a sallan su ko yayi rage falyasjud sajdataini to lalle wannan mutun yayi sujuda guda daya a guda biyu ko dai qabli ko ba'di in rage ne qabli in kari ne ba'di to kun ga annabi da ya tashi bai waro cewa a sallan nafila ko a sallan farilla ba yace idan dayan ku yana sallah yayi mantuwa to dan haka tun da yace sallah kawai to ya shafi kowace irin sallah ne lalle kowace sallah akwai bukatan in aka samu dalilin da zai sa a mata sujudan qabli ko ba'di dole ayi walam yufarriq a wannan hadisi annabi bai bambanta tsakanin farilla da nafila ba li'annaha salatun zatu ruku'in wa sujudin domin ta masallan nafila ai sallah ce ma'abociyar ruku'u da sujuda ba ruku'u da sujuda sallan nafila ana yi don haka tunda har ta zama ana ruku'u ana sujada ana karatun fatiha ana karanta sura to lalle ita ma idan aka samu rabkanwa irin yadda za a samu a sallan farilla to abin da ya wajaba kai a sallan farillan nan ya wajaba ita ma kai a cikin ta don ka gyara ta don haka fa yasjudu lisawi kal farida lalle mutun zai sujuda na rabkanwa kamar yadda zai a sallan farilla sai dai shine ya kawo maganar maliki ya cewa sun ware wajaje guda biyar wanda suke ganin cewa sallan nafila tana da bambanci da sallan farilla a waɗannan wurare din to alayi halin magana ta gaskiya shine lalle maganar su yana da karfi amma idan aka cire maganar fatiha a jerin abin da suka kawo mu dauka iya guda biyar tabbas idan aka dubi waɗannan abubuwa guda biyar da suka kawo in aka cire fatiha a cikin lissafin shidan lalle suna da gaskiya in haka ya faru a sallan nafila akwai wata tsakanin sa da sallan farilla amma ba daidai bane a tafi gaba ɗaya a ce wai ko kadan ma ba za a yi sujudan rabkanwa in a sallan nafila bane ba kun ga wannan darasin namu na da alaka da irin tambayoyin da suke waita musamman a watan Ramadana kaga mutun yayi tambaya akan cewa wai idan mutun yana sallah yana azumin nafila sai yayi mantuwa yace wani abu ko ya sha wani abu bisa mantuwa wai an ce sallah wai an ce wannan azumin nasa na nafila din ya karye shikenan sai a farilla ne kawai take aiki wanda gaskiyar magana ba haka bane ba domin a yadda hadisin yazo annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idza nasiya ahadukum wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa idan dayan ku yana azumi kun ga bai ce farilla ko nafila ba ya kira shi azumi in dai sunan abin da kake azumi kuma sai mutun yayi mantuwa ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha ga umurnin annabi ya ce falyutimma sawmahu ko kar mutun ya damu ya ci gaba da azumin sa ya karasa ta ya kai ta har zuwa lokacin da zai yi bude baki faduwar rana fa innama at'amahu Allah wa saqa Allah ne ya ce da shi sai da shi kyauta tunda mantuwa ne ba da gangan ba don haka wannan ya shafi duk wani azumi ko da nafila ne ko da azumin kaffara ne ko da azumin ramadana ne don haka in dai sunan abun azumi ya shafa don haka kar mutum ya dauka yana azumin nafila yayi kuskure ya ci abu ko ya sha abu ya dauka shikenan yanzu ai ta tashi yake tunda nafila ne shikenan yanzu yayi asara yayi da ya jira gobe a tunda dai ita ma azumi ne irin hukuncin da yayi ratai a nafarillan haka yayi ratai a kayinta to haka ma fa sallam ba mu tsakanin nafila da farilla abinda zai jawo kai sujuda nan qabli ko ba'da a sallan farilla haka in wannan abun ya faru zaka yi shi a sallan nafila ba bambanci duka sunan su sallah haka wannan duka sunan su menene azumi a fahimci wannan zamu je abu na gaba mallan yace ma hukuman qata'a an-nafilata amidan me hukuncin wanda ya yanke sallan nafila da gangan haka kana cikin sallan nafila ya gaji kai ka gaji kai bar kai tafiyan ka abin ka kai ka yanke abin ka kamar sallah kamar shi azumin nafilan ne kai kana cikin yin azumi bai wani damuwa ne yazo maka ko wani rashin lafiya ba ko wani matsala har kai kaga wani abinci ya maka ce kai na fasa azumin nan kai bari sharuwa abina to ya hukunci irin wannan wa man qata an-nafilata amidan mal yace duk wanda ya yanke sallan sa na nafila da gangan ba wannan lura ne ya ja ba haka kawai yaje kawai yanzu ya fasa abin sa aw taraka min haraka'atan ko kuma yayi ne yanzu ya raka'a biyu ne kawai sai ya raka'a daya ce kai bar raka'a dayan shi ya dayan mata yi kawai ya tashi abin sa aw sajdatan ko kuma a maimakon yin sujda guda biyu sai ya ce shi daya ma zai yi tunda ai nafila ne wannan ba na dole bane amidan kuma dukkan mutun yayi haka ne da gangan ba wai mantuwa yi ko rafkanuwa ko wani dalili na dole yasa ya yanke ba yace a'adaha abadan lalle idan yana sallah da dole sai ya sake ta dole yazo ya sake wannan sallan duk da nafila ce ya dawo ya dora ta kare ce shikenan ya bata aikin sa bari ya shiga cikin wasu sabgogin sa to jama'a dunkule game da abin da ya shafi yanke sallan nafila malamai sun yi sabani akan hukuncin mutun yana sallan nafila ko azumin nafila ina so mu rika hada su domin abuwa ne masu alaka kana azumin nafila ko sallan nafila kawai kaje yanzu ka fasa bari kawai ka yanke bayan kuma ka riga ka fara fa ba wai kafin ka yi bane ba wai kafin ka dauka bane ko kafin ka fara sallah a bayan ka fara ne kuma sai ka ji kai ka fasa yanzu ko ba wallahi lura ba to a wajen malaman Shafi'iyya suna cewa la ba'sa bidhalika ba komai tunda dai nafila ne daman kai ka sa kanka ai ba wanda ya tilasa maka to lokacin da kaga cewa na fasa ta ka fasa sai ka tafi a gunka suka ce su basu ga wata matsala ba ai daman kai ka sa kanka khilafan lil malik wa abi hanifa amma wannan maganar na mazhaban shafi'iyya sun saba wa fahimtan imam malik da kuma abu hanifa ibn al arabi al maliki a cikin littafin sa akamul quran yace ikhtalafa al ulama fi man iftataha nafilatan malamai sun saba ne game da mutumin da zai fara sallar nafila min sawmin aw salatin sawabun azumi ne wannan nafilan nasa ko kuma sallah ne mutum ya riga ya fara summa arada tarkaha kawai sai yayi nufin ya fasa ya katsa wannan ibada ko azumin ko sallah to shine yace qala shafi'i to anan imamu shafi'i yana cewa lahu zalika mutum yana da iko ne haka in dai abun nafila ne ba farilla bane ko ka fara kana da ikon kawai ka ce yanzu kai ka fasa in azumin ne ka sha ruwanka kai tafiyanka in sallan ne kai sallaman ka kawai ka ci gaba da harkokinka yace ba wani matsala a cikin wannan domin shi yace a fahimtan sa li anna ilzamahu iyaha domin idan aka ce dole bai da wannan ikon ne ya yanke wannan sallan a ce dole tunda ya fara sai ya karasa yace wannan zai zama yukhrijuhu anit tatawwu zai fitar da sallan daga a matsayin abin da yake na voluntary action daban shi da kansa yace zai yi to amma idan kace tunda ya fara sai ya karasa kaman ka wairo shi ka yi masa shi ya zama dole kenan daga shafi yace tunda dai daman shi ya sa kansa kuma ya ga ba zai ci gaba ba kenan kawai yaje abin sa daman ra'ayin sa ne sa kansa yi rashin yin ba za a bashi zunubi ba amma in yayi kuma yana lada to sai yace ba zai yi ba kenan ba matsala to shine malamai kuma suka masa takibi suka ce a inna ma yakunu zalika qabla shuru'i fil amal lalle za a yadda da maganar Shafi'i amma da gyara gyaran shine in baka riga ka fara ba kana da ikon ka ce yanzu na fasa kana so zaka yi nafila ne suka to amma kafin na yi nafilan nan ya kamata akwai abun da zan yi ko akwai wanda yake jira na ko ina so in je kaza yake ce ka fasa shikenan wannan ba da tilasta maka tunda kai ne dole sai ka zo ka yi ta kaman azumi ne kana so ka ce zaka yi azumi yau ko kuma ka waye gari da niyan yin azumin to har dai gari ya waye baka ce zaka yi ko ka fasa ba to a lokacin ka ce ba zaka yi ba shikenan kaga wannan daman baka riga ka fara ba amma idan har ka riga ka fara suka ce kuskure ne wasa da ibada ne a ce kuma kawai ka zo ka yanke ba wannan lura haka kawai da gangan kawai ka ce kai ka fasa an fahimta don haka lalle Imam Shafi'i maganar sa akwai fuska amma ba yadda shi yake dauka ba in nafila ne tabbas in dai baka fara ba kana da ikon ka ce yanzu na fasa ba zan yi ba amma an ka riga ka fara to akwai matsala wajen ka ajiye ba tare da wani uzuri ba Malik da Abu Hanifa suka ce laysa lahu zalika duk wanda ya fara yin sallan nafila ko azumin nafila bashi da ikon a ce datse a tsake kuma ba tare da wannan lura da ya jawo ba li'annahu ibtalul li'amalihi alladhi in aqada lahu domin wannan sai zama ya bata wato aikin da ya riga ya kulla ne yanzu yi sai zama kaman yayi wa Allah dodoro gashi Allah zan maka nafila kuma na har ya fara kuma sai ya ce kai Allah na fasa kaman kai ne ka mika mutun kyauta zaka bashi har ya miƙo hannu kuma sai ka janye duk da sallar nan fa maka zaka makanka zaka yi amma kuma Allah yana kurin cike ga bawan sa yana wato kusantan sa ta hanyar yin sallah to har ka zo ka fara kana kusantan ubangiji kuma sai ka ce Allah na fasa ka ja abun ka tafi ba wani lalura to suka ce wannan gaskiya akwai matsala a kalli maganar da kyau a bisa ga haka abun da yafi dacewa magana mafi inganci shine man'ul qati shine haramcin yanke duk wani abun da mutun ya fara na ibada koda nafila ne ba daidai bane ka yanke in dai ba bisa lalura ba an fahimta wuri biyu ne kawai kaman shi sallar nafila ake ba da uzurin za iya yankewa wuri na farko shine fi hali iqamatis sala a lokacin da aka tada iqaman sallan farilla a gida kake ko a masallaci kana cikin yin nafilan sai aka zo aka fara iqama to wannan kan zaka katse wannan sallan nafilan domin ga babba tazo me wurin sallan farilla ita ce na dole dan haka tunda yanzu nafila kake to a janye wannan nafilan ga farilla tazo to wannan in a wannan yanayi ne ka yanke wannan ba da a ce ka yanke da gangan ba ai ko dan haka shine yanayi na farko yanayi na biyu shine fil halatid daruriyya a lokacin da ka samu lalura wani uzuri ya fado maka kana cikin sallan nafila wasu irin uzurai ne wanda ake nufi ka inqadhi ghariqin kaman kaga wani yana so zai dulme a cikin ruwa kaje ka ceto shi aw ighathati malhufin ko kuma wanda yake cikin damuwa kaje ka wato kawo masa agaji da dauke kana cikin sallah sai ga wani makaho da sandansa bai ganin gaban sa zai fada cikin wata rijiya wannan ya lata ka yanke kaje gidanka tsirar da rayuwarsa ko gobara ya tashi ana yekuwa gudumawa jama'a ka yanke sallar naka je kai gudumawa a kashe wannan wutan aw naqdil wudu ko kuma kana cikin sallar nafilan sai Allah ka yaurore kaga wannan ba da gangan bane duka ana fahimta duk wannan dole ne take sawa ba wai haka kai ka ji ka fasa bane awil harabi min makhufin ko kuma ka guduma wani abun tsoro kana cikin sallah sai aka ce ka ji ga wani abu mai cutarwa ya zo kaman ka ga maciji wannan ba laifin ka ki sallan ko da farilla ne wannan ba wani rigima aw diya umalihi ko kuma kana tunanin dukiyanka zai salwanta ka zo da dan abun hawanka ana cikin sallah kaje an yi ki kuma kaje irin karan naka ne to wannan koda sallan farilla ne ka yankewa Allah sai ka zo ka sake yin wata ballantana kuma sallan nafila aw ghayr zalika da dai makamanta abubuwa na lalura irin waɗannan babu laifi dan mutun ya yanke sallan nafila dalilin su ana fahimta amma a sani a cikin waɗannan duka na faɗa idan sallan farilla ne waɗannan matsalolin suka faru kaje kace ci wani mai kashe wani wuta da ya tashi ko kace ci wani wanda zai fada a ruwa zai dulmiye ko kai wani abu da ya agaji ko kaga wani abun tsoro kai gudu abinka ko kuma alolan karore duka in ka dawo mai zai faru ai da ka saki sallan dolan ka ne ba da ka ce tunda ai yanzu ina sallan farilla wannan abun ya fado shikenan tunda naje nayi Allah ya dauke min ba a hika dawo kai amma ka ne dama ka iya yankewa dan ka je kai gabatar da wannan amma da ka dawo dan ka sauke wannan nauyin amma idan sallan nafila ne sai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya faru alolanka ya warware ko ka guduma wani abun tsoro ko ka je taimako na wani wanda yake bukatan taimako to wannan shi ba za a ce maka dole kuma in ka gama abun sai ka dawo kai nafilan ba dama kai ka sa kanka an fahimta to wannan dan ka yanke kai tafiyan ka shiga cikin harkokinka ba za a ce ai kai saban Allah ko kai laifi ba saboda dama nafila ne inda kawai zai zama rigima shine idan ya zama kai alƙawari wa Allah ba ka ce kenan kun san akwai ba ka ce ka ce misali ya Allah idan ka biya mun bukata iri kaza na alƙawari zan yi sallah nafila raka'a biyu misali mu dauka biyu kawai to dan haka kazo kana wannan sallar nafilan sai waɗannan abubuwan suka faffaro ba lallai warware ko wani matsala ya faru ka gudu ko ka je taimakon wani wanda yake neman taimako to shi wannan ba za a ce ai shikenan sai in kaga dama zaka dawo shi wannan dole ka dawo kai saboda kai wa Allah alƙawari tunda Allah ya cika maka nasa dole kai ma ka zo ka cika masa nasa an fahimta dan haka in ba ka ce ne kai wannan kan dolan ka ne ka dawo dan ka biya bashin ba ka can amma in nafila ne haka kawai mutlakin nafila ba na dole ba ka tsora wa kanka ba wannan ya halatta dai sanda ka gama wannan hidimomin kawai ka ci gaba da harkokinka ba sai ka dawo kai nafilan ba amma in ka dawo kai kuma kana da ladan yin an gane ko to saboda haka a dunkule sai mu ce abubuwan ya kasu zuwa gida biyu kenan ya hukuncin yanke sallar nafila a lokacin da ake yin ta yana da alaka da wani dalili ya jawo aka yanke. Idan dalili ne na an tada sallar farilla ko wani uzuri ya fado maka, wannan ka yake ba laifi bane ba, kuma koda baka dawo ka ci gaba ba wani matsala. Yanzu misali ka zo kana sallar nafila kawai sai ka ji ana tada ikama, za a ce maka dole kuma bayan ka gama sallar farillan sai ka dawo ka ƙara wancan nafilan, kaga babu tuna dai har kai farilla magana ya kare. Don haka in har ya kasance haka ta faru an dauke maka ba lallai kai ba, ana duba sababin ne, sababin da ya jawo ka yanken. Idan kuma ka kawai sudan ne kai, to lallai wannan bai halatta ba gaskiyar magana, saboda a cikin yin haka akwai wasa da ibadan Allah, wadda wannan ba daidai bane, ceta alfarman ibadan ne. Sai zama kaman wani amai da ibada abun wasa, kana cikin sallar ka ce kai na fasa, ka fara azumin ka ce kai na fasa, har kawai ba komai. Wannan akwai nau'i na wasa da wannan ibadan da kuma raina lamarin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma gashi Allah ya ce wala tubtilu a'malakum, kada ku bata aikon kuna cikin ku ce kun bata kai kun fasa ma, a'a. Don haka in dai kuka fara yana da kyau ku ci gaba ku dora, kar a yi riba sai illa lura ne ya zama dole. To wannan shine abun da yafi kyau, amma haka kawai ba za a ce mutum ya yanke sadda ya ga dama ba. Abun da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya tada mu a cikin ladan kuskurenmu, Allah ya yafe mana. Wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.